Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi na yau Talata 22 ga watan Agusta shekara ta 2023. A bangaren rahotanni, za a ji cewa duk da sanar da samar da tallafin kuɗi da kayan abinci da gwamnatin tarayya ta yi don rage radadin kuncin rayuwa da ya dabaibe al'ummar Najeriya, Majalisar Malaman Addinin Musulunci ta ƙasar ta ce tallafin ba zai yi wani tasiri ba. Domin jin hujjarsu na faɗin haka, sai a kasance tare da mu a cikin shirin. Idan hali ya yi, za ku ji tattaunawa da masani a harkar ilimi a kan makomar ɗaliban jami'o'i da sauran manyan makarantun ilimi a Najeriya da suka gaza biyan kuɗin makarantar domin ci gaba da karatu sakamakon gagarumin ƙarin kuɗin karatun da aka yi a jami'o'in ƙasar. Waɗannan da ma sauran rahotanni na tafi a cikin shirin, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fata ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Papa Roma Francis da hafsoshin sojin Amurka Mark Milley sun tattauna kan yakin Ukraine a fadar Vatican jiya Litini. Milley, wanda shi ma ɗan ɗariƙar Katolika ne, ya ce wannan ziyarar na da matuƙar muhimmanci gare shi. A cewar mai magana da yawun Milley ɗin Kanar Dev Butler, janar ɗin wanda ke ziyarar ƙasashen Turai da dama, ya ce Papa Roman ya bayyana matuƙar damuwarsa game da rasa rayuka da ake yi a Ukraine, musamman ma na farar hula tun bayan da Rasha ta mamaye ƙasar a watan Fabrairun shekara ta 2022. Milley ya yi Allah wadai da Rasha saboda abin da ya kira har-haren ta'addanci da take kaiwa a Ukraine, inda take auna madafun ci gaban farar hula a matsayin wani bangare na dabarun yakinta. Rasha dai ta ƙaryata cewa tana auna farar hula. A halin da ake ciki kuma, an lura cewa samar da jiragen yaƙi samfurin F-16 na iya canza al'amura a fagen yaƙin da Rasha ta ƙaddamar kan Ukraine, saboda zai baiwa sojojin Ukraine damar yin galaba ta sama a yankunan da ke ƙarƙashin mamaya. A cewar mai magana da yawun rundunar sojin saman Ukraine Yuri Ihmat a tashar talabijin ta ƙasar jiya Litini, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode ma 'yan majalisar dokokin ƙasar Denmark yayin da yake musu jawabi a Copenhagen jiya Litini, kwana guda bayan da ƙasashen Denmark da Netherlands suka yi shelar cewa za su samar da sojojin Ukraine jiragen yaƙi samfurin F-16 ƙirar Amurka. Prime Minister Denmark Mette Frederiksen ta yi alkawarin samar da F-16 guda 19 ma Ukraine, sannan ta ce tana ganin za a fara tura guda 6 a farkon shekara mai zuwa ta 2024. A nashi bangaren, jakadan Rasha a Denmark Vladimir Barbin ya faɗi jiya Litini cewa shawarar da Denmark ta yanke ta tura jiragen yaƙi samfurin F-16 mai Ukraine a ta bakinsa za ta tsananta tashin hankalin ne kawai. Ruwan sama kamar da bakin ƙwariya wanda mahaukaciyar guguwar nan mai suna Hillary ta zo da shi ya haddasa ambaliya a sassan kudu maso yammacin Amurka jiya Litini, yayin da ƙwararru masu hasashe ke gargaɗi kan yiwuwar a fuskanci munanan yanayoyi masu barazana ga rayuka. Sanadiyar wannan guguwar, yayin da take kadawa daga kogi zuwa doron ƙasa, hukumar hasashen yanayi ta Amurka ta yi kira ga mutane da su ƙaurace ma hanyoyi a wurare irin Los Angeles saboda ambaliya mai haɗari. Wasu al'ummomi sun ba da rahotannin gocewar laka da ɓantarewar gefe-gefen hanyoyi sanadiyar ambaliyar. Hukumar hasashen yanayi ta ƙasar Amurka ta ce Hillary, wadda aka ayyana a matsayin wata matsanaciyar mahaukaciyar guguwa da a yanzu ta sassauto zuwa matsayin mummunar guguwa.
Madalla, an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu kuwa bari mu je ga rahotonmu na farko, inda duk da sanar da samar da tallafin kuɗi da kayan abinci da gwamnatin tarayya ta yi domin rage radadin kuncin rayuwa da ya dabaibaye al'ummar Najeriya, Majalisar Malaman Musuluncin Kasar ta ce tallafin ba zai wani tasiri ba. Domin jin hujjarsa na faɗin haka, ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da ke Kaduna a Najeriya da cikakken rahoton.
Tun bayan cire tallafin mai a Najeriya, farashin kayan masarufi ya fara tashin da ya jawo rayuwa ta kunci ga mutane da dama. Kuma ganin yadda tsadar rayuwa take ƙara karuwa da kukan yunwa da wasu ƴan ƙasa ke yi ne dai yasa gwamnatin tarayya ta sanar da samar da tallafin kuɗi har naira miliyan 2,500 da kuma kayan abinci da taki ga manoman da tace za a rarrabawa kowace jiha da ke wannan ƙasa domin tallafawa talakawa. Sai dai kuma Majalisar Malaman Addinin Musulunci a Najeriya ta ce wannan hanya ba za ta bulle ba. Farfesa Muhammad Sadiq Abubakar Alkafawi shine babban sakataren wannan majalisa na ƙasa.
Wannan abin ya haddasa ƙazamin yunwa. Mutane suna mutuwa akan cire wannan tallafi domin abubuwan da mutane suke samu na kuɗin shiga ya taɓarɓare ba sa iya komai da shi. Duk yawancin ka dubi hanyoyi na kasuwanci da waya ya shafi al'umma da yawa. A taƙaice, in ana son a yi tallafi na gaskiya, to a koma a yi tallafi irin wanda aka yi lokacin Sani Abacha. Amma yanzu tallafin nan an ɗauka an ba ga wani ba kowane ne cikinsu zai kai ga talaka ba. Je a kawo hatsi abin a girki a wuri a sa a ɗaki a kasa sai talakawa a wuri ba sun fasa ƙofa sun shiga.
Ba ku ganin cewa gwamnoni tun da shugabannin siyasa yadda aka zaba za su iya kokarin ganin wannan tallafi ya kai wurin talaka.
To ai ba yawa ka fara ba. Ana ji ana gani su wasu gwamnoni ne sai an shiga an fasa wa zai ce ai su sun ji suna gara ne sai lokaci kaza za su yi wani da sauransu. Saboda haka muna yin kira cewa in za a yi ayi na gaskiya. Kamar misali yanzu an ce an yi tsimin wajen trillion. To menene amfanin kai tsimin kuɗi? Dan Najeriya na cikin yunwa an fara mutuwa saboda yunwa ba. Mutuwa ana mutuwa saboda yunwa ba abinci. Ya kamata a bude wajen abincin nan a ba mutane.
Sheikh Yusuf Abdullahi Marafa shine mai binciken kuɗi na Majalisar Malaman ta ƙasa, kuma ya ce babbar mafita akan kuncin rayuwa da talaka ke ciki a Najeriya kawai ita ce gwamnati ta maida farashin mai kamar yadda ta same shi kafin a rantsar da ita.
Mun ji gwamnati tana magana cewa za ta fito da wasu hanyoyi na rage raɗaɗin wannan al'amari da aka gudanar a wannan ƙasa. To mu ko muna ganin duk wani raɗaɗi da za a rage ko ba da kuɗi ko ba da wani abinci bai isa ya rage raɗaɗi ga al'umma ƙasa face. Yadda ake sayar da lita a gidajen mai a dawo da shi yadda Buhari ya isko shi
kenan za a dawo da tallafi.
A'a. A ita gwamnati ita ta san da za ta yi. Matuƙan man nan ba a dawo da shi yadda yake bada, to babu wani raɗi da za a janye ga al'umma.
Taron Majalisar Malaman Addinin Musuluncin dai ya tattauna akan batutuwan da suka haɗa da amfani da yin sulhu wajen warware matsalar juyin mulki a Nijar, da buƙatar rage kuɗin aikin haji a Najeriya, da kuma rage tsadar rayuwa. Dama dai tsadar rayuwar da ake ta kuka da ita a wasu sassan Najeriya ce ta tunzura wasu mata da ƙananan yaran da suka yi zanga-zanga a ƙaramar hukumar Igabin jihar Kaduna.
Mun fito saboda ba mu da abinci, yara na biyar marayu ne babansu Allah ya mai rasuwa, ƙanin ma ya rasu babban wan ma ya rasu, ba wani mai tallafa mana.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida dan matan Ikara Isa Lawal da wannan rahoto, yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba ya dawo da kashi na biyu na labarin duniya.
To hawa, shugaban rundunar sojin hayar nan ta Rasha Yevgeny Prigozhin ya fitar da wani jawabinsa na faifan bidiyo wanda shine na farko tun bayan da ya jagoranci wani dan gajartaccen tawaye a ƙarshen watan Yuni. Bidiyon wanda ake ganinsa a ciki, wanda ga alama Afirka ya yi, ya sa a kafafen Telegram masu alaƙa da ƙungiyar Wakna jiya Litini. A faifan bidiyon ana ganin Prigozhin tsaye a wata hamada saye da kakin shigar burtu, kuma rike da wata bindigar yaƙi. Daga can nesa kuma ana ganin wasu sojoji da wata motar ɗaukar kaya. Zafi ya zarce 50 a ma'auni, komai ya ɗau zafi. Rundunar sojin haya ta Wagner na sa Rasha tana ƙara tasiri a dukkan nahiyoyi, kuma a Afirka mutane sun ƙara samun ƴanci. Ana tabbatar da adalci da kuma farin ciki da annashuwa ga mutanen Afirka. Muna kuma sa rayuwa tana wuya ga ƙungiyoyin ISIS da Al-Qaida da sauran miyagu, a cewar Prigozhin a faifan bidiyon. Iran ta faɗi jiya Litini cewa za a kai kusan watanni biyu kafin ta iya kammala shirin musayar fursunoni wadda ta cimma yarjejeniyar yi da Amurka. Hukumomin da abin ya shafa sun bayyana takamaiman lokacin da za a ɗauka, kuma tsawon lokacin na iya kaiwa watanni biyu kafin a aiwatar, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ga wani taron manema labarai. Iran da Amurka sun cimma wata yarjejeniya a farkon wannan watan, inda kowace ta yi alkawarin sako biyar daga cikin 'yan kasar ɗayar da take tsare da su. Bugu da ƙari, Amurka ta yi alkawarin sakin dukiyar Iran da suka kai dala biliyan 6 da aka kama a ƙasar Koriya ta Kudu.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Madalla masu ranmu kafin mu ci gaba ga Husaini Asmawari zai taya mu huka shakatawa. Madalla masarum na fata ana biye da mu a cikin shirin yanzu, kuma ga shirinmu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba.
Masu ware, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma. Da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mu da muka yi makwabtaka da Nijar ta kai tsaye kilomita ne bai suka yi kirga a hannu. Idan wani lokaci ya zo na rashin lafiya, mutanen mu can suke zuwa a ba su magani. Su ma wasu daga cikin mutanen su suna zuwa kamar wannan asibitin da muke da shi na Malam Aminu a Kano.
Akwai kusan kwantenoni kusan 2,500 da suke jirgi a na Kwatano, kuma dukkanin su na mutanen arewacin Najeriya ne.
Sai dai mu kan san sai dai mu da Benin ne da Najeriya. To duk in sun kare kofarsu to ana cikin halin walahula kota.
Yau shirin na dauke ne da bayanai dangane da mummunan tasirin da takunkumin tattalin arziki da kungiyar ECOWAS ta kakaba akan jamhuriyar Niger biyo bayan juyin mulki da sojoji suka yi a kasar. A dakace mu.
Afirka akwai wasu yanyunwa da suke karbo kurdi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma ta shi hana su da gaggawa.
Madalla, masu ware, kasar da mako guda da kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum na jamhuriyar Niger, kungiyar kula da tattalin arziki da zamantakewa ta kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS, wanda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke yi wa jagoranci, ta zanya takunkumin tattalin arziki a kan kasar ta jamhuriyar Niger domin nuna fushinta game da sauyin gwamnati da aka samu ta hanyar juyin mulki. Wannan takunkumi ya kunshi ana hada-hadar kasuwanci a tsakanin kasashen, inda aka rufe kan iyakoki, al'amarin da ya dakatar da zirga-zirgar 'yan kasuwa musamman a tsakanin Najeriya da Niger da jamhuriyar Benin da Ghana da makamantansu. Yanzu aka dai wannan mataki na ECOWAS ya fara jefa 'yan kasuwar wannan lardi cikin halin kakana kayi, musamman waɗanda suka fito daga yankin arewacin Najeriya. Alhaji Abdullahi Buhari na Liman na cikin manyan diloli da suka yi safarar kayayyaki a tsakanin kasashen Afirka ta yamma zuwa sassan arewacin Najeriya.
Akwai kusan kwantenoni kusan 2,500 da suke jirgi a na Kwatano, kuma dukkanin su na mutanen Najeriya ne. Akwai kuma kusan kwantena 2,000 a yanzu a boda a Gaya, boda Benin Republic da Niger. Su ma suna nan a tsaye a rufe boda ba sa wucewa. Akwai kuma wasu a hanya daga Kwatano zuwa Niger zuwa boda, suna hanya, wasu sun tsaya a Farako, wasu sun tsaya a Kandi, wasu sun tsaya a Kilibo, wasu sun tsaya a Indali. A hanya dai suna da yawa, kuma akwai wasu a kwanni wanda ba a sauke ba da wanda aka loda za a shigo da su Najeriya. Kuma da wa'annan kayayyakin kaya ne wa'anda hukuma ta yarda a shigo da su. Kwantena ɗaya idan ta shigo tun daga Kwatano har ya zuwa Najeriya, kamin ta zama kuɗi kusan mutum 50 ko fiye da haka za su iya su ci abinci a ciki, da laborori da masu kasuwancin kayan da sauran dai masu hidima akan kayan. To kusan yanzu magana nan da muke da kai akwai kusan kwantena a kusan 5,000 muke lissafi ko fiye da haka wa'anda wannan matsalar ta rutsa da su.
Kenan za a iya cewa kamar idan kayayyakin ku ya kare kenan, watakila na ƙasa anan za a zama kamar ba a da kaya.
A kware kuwa, ai ina tabbata maka cewa idan kayan kasuwa suka kare, wa'annan kayan ba su shigo ba, to yanayin da za a shiga Allah kaɗai ne ya sani.
Su ma dai 'yan kasuwar daga jamhuriyar ta Niger na kokawa dangane da wannan mataki da kungiyar ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar Niger. Alhaji Zakari Albakari shine magatakarda na kungiyar 'yan kasuwa ta birnin Kwanni, kuma mamba a zauren 'yan kasuwa na ƙasa reshen jihar Tawa.
Gaskiya abubuwa kasuwa yanzu kuma ba ta daɗi, don komai ya ɗane. Kaya sun ƙara farashi saboda sun yi kaɗan bisa kasuwa, saboda mutane suna da yawa suna da kaya bisa hanyar kasanmu na nan ga takunkumi inda ya shahe mu nan na sidiyawanmu, kasan sidiyawanmu da Benin ne da Najeriya. To duk in sun kare kofarsu to ana cikin halin walahula kota, don kaya suna da yawa ga hanya. Akwai kayan da kuma masu ita wanda aka hasara, musamman kaga masu kayan ɗanye irin masu albasa, mutane da yawa sun yi hasara. Sai dai Allah ya mai da alheri, ana cikin tsanani gaskiya. Abinci kamar shinkafa kaga da kitse ake yawan sun ce abinci ita ta yawa akai ci kaga kuma sai ta zaman to daga bangaren Benin na ta hetowa tunda ka san wacce hanya ta mota da lume da Ghana a zo Burkina kaga babu ta tunda ba mu hito da kayan shi nan a kone mutane akwai hatsari kwarai mutane sun bar mota duk kenan an maido kai guda zuwa ga Benin kuma ga yanzu iyaka ta ruhe ka ji matsala mu hayin da na wajen abinci dan ga abinci nan naka da matsala bambawan mu da yawa wanda da kaya ga hanya ba su samu suka shigo sun lodo sun kawo bakin iyaka sun tsaya suna da yawa abinda akwa ta wajen kasuwanci dai sai mu addu'a Allah ya takaita mana galuruwa Allah sa a walwale maza shine in ba haka nan ba aka ci gaba kai gaskiya shikenan kuma
to nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da masu sharhi ke fadi akan wannan batu wanda ke ci gaba da mummunan tasiri akan yan kasuwar Niger da Nigeria
fitina barci ta gaba ta fita Allah wa daram mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta akanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin ta yau ga wasu nan ku ke nukura don mun san an ce mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara hada gurma tsakani kan akara ko hogama ko wasanda
masare karamar hukumar Papura a jihar Jigawa Nigeria na daya daga cikin yankunan da ke kan iyakar Nigeria da jamhuriyar Niger kuma honorable Nasiru Garba Dantiye tsohon dan majalisar dokokin Nigeria da ke sharhi akan al'amuran yau da kullum haifaffen wancan yanki ne yayi tsokaci dangane da wannan hali da aka shiga
tsakanin Niger da Nigeria ai yaushe ma aka zama Niger da Nigeria yan kwanakin nan ne fa da tura suka zo akwai lokacin da nayi muku magana nayi hira nake cewa mu da muka yi makwabtaka da Niger ta kai tsaye kilomita ne biska ya kirga a hannu yake bambanci don idan wani lokaci ya zo na rashin lafiya mutanen mu can suke zuwa a ba su magani su ma wasu daga cikin mutanen su suna zuwa kamar wannan asibitin da muke da shi na Malam Aminu Kano ya zama tocewar mu'amalar mu daya kasuwancin mu daya komai na mu daya kuma sai aka wayi gari aka ce a yanzu waɗannan ƴan uwa namu waɗannan aminai namu wai kuma yanzu sun zama makiya
kai dan majalisa ne a baya kuma yadda dokokin ƙasa suka ce zancen yakin nan sai da amincewar majalisar dokoki majalisar dokokin nan a ƴan kwanakin da suka wuce ta dau matsaya amma har yanzu ECOWAS karkashin jagorancin shugaban Najeriya tana maganar yakin nan me kake gani ya haifa da
wato na farko dai ƴan Najeriya su fahimci me doka ta ce game da yaki game da kuma menene haƙin ƴan majalisa haƙin ƴan majalisa shine Najeriya ba za ta bada ta sahalewa sojojinta su je su yaki a waje ba sai da yardar majalisar dokoki amma akwai yanayi wanda idan ya zo shugaban kasa yana da dama da zai aika sojoji ba tare da ya yi magana da ƴan majalisa su bashi amincewa ba duk lokacin da aka kawo kasar sa hali ya zamanto cewar yancin wannan kasar nasu yana fuskantar kalubale to anan ba sai ya nemi sahalewar majalisar kasa kafin ya kai sojoji ba dama muna rigima da ƴan ta'adda a kasa ƴan ta'addan nan suna cikin Niger suna cikin Chad suna cikin Cameroon suna cikin Nigeria to yanzu idan wataƙila aka tsara kisisina daga Niger misali aka kawo hali Nigeria gwamnati tana iya cewa ko sojoji suna iya cewa ai an kawo Nigeria hali yanzu shugaban ƙasa ai ba ya tura sojoji su yaƙi a ƙasar bane a ya tura sojoji su kare martabar ƙasarsa wanda ke doka ta sa alai masa shine muke cewa kifi na ganin ka mai jar koma
honorable Nasiru Garba Dantiye kenan tsohon dan majalisar dokokin Najeriya masu ware karshen shirin yan ƙasa da hukuma ne yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ga mutuncin mu a kasa shi ne akasin zulumu
to madalla masu saro yanzu kuma ga sharhin jaridu daga jamhuriyar Niger
Thank you. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa treloli akalla 300 shake da lodin kayan abinci da suka makale a iyakar Burkina Faso sun iso Niger bayan da suka samu rakiya daga haɗin gwiwar sojojin kasashen biyu a bisa umarnin majalisar sojoji ta CNSP. Jaridar ta ce takanas askarawan Niger suka tafi garin Doron Burkina Faso don raka waɗannan motocin da kon kaya har zuwa garin Tera ratsawa ta Fatal Koli sakamakon matsalolin tsaron da ake fama da su a wannan hanya. Jaridar Ayr Info na cewa wasu mutane da suka hada da fararen hula da masu sanye da kayan sarki sun gudanar da bincike a gidajen wasu daga cikin mukarraban shugaba Muhammad Bazoum, waɗanda suka hada da Uhmudu Muhammadu, Kallamu Tari, Isa Galmai, Kalla Hankurau da Hasumi Masaudu da Fumakwai Gado da dai sauransu. Jaridar ta ce masu binciken waɗanda wasu daga cikin su ke ɗauke da bindigogi sun yi awon gaba da muhimman takardu da wayoyin hannu da kwamfutoci har ma da sarƙoƙin mata da kuɗaɗen da yawan su ya kai miliyan 60 na sefa. Jaridar La Nation ta ce amfani da ƙarfin soja wajen warware rikicin siyasar Niger mataki ne mai cike da haɗari. Da alama kungiyar sai dawo bata auna illolin da ka iya biyo bayan kudirin da ta sa gaba ba. Jaridar ta ce a tashin farko zuciya ta ɗauki shugaban rikon kungiyar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yanke shawarar amfani da ƙarfin soja. To amma alamu na nunin masu bashi shawara sun ankarar da shi matsalolin wannan yunkuri. Sabili kenan ya fara karkata wajen maganar sulhu. Jaridar Lanketer ta ce a jawabin da ya yi wa al'umma shugaban majalisar soja ta CNSP Janar Chani ya kalubalanci kungiyar sai dawo har kuma ya ayyana bude babin gwamnatin rikon kuriya. A yayin da dubun dubatar 'yan kasa suka gudanar da gangamin goyon baya ga majalisar ta CNSP a yunkurinta na kin jinin amfani da karfin soja a wannan rikici. Jaridar ta ce a ɗaya ɓangare masu zanga-zanga na ci gaba da zaman dirshan a harabar sansanin sojan Faransa da ke birnin Yamai don jaddada buƙatar ficewarsu daga wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To da haka kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaru a taƙaice.
To a takaicen, Papa Roma Francis da hafsoshin sojin Amurka Mark Milley sun tattauna kan yakin Ukraine a fadar Vatican jiya Litini. Milley, wanda shi ma dan ɗariƙar Katolika ne, ya ce wannan ziyarar na da matukar muhimmanci gare shi, a cewar mai magana da yawun Milley din Kanar Dev Butler. Samar da jiragen yaƙi samfurin F-16 na iya canza al'amura a fagen yaƙin da Rasha ta kaddamar kan Ukraine, saboda zai baiwa sojojin Ukraine damar yin galaba ta sama a yankunan da ke ƙarƙashin mamaya, a cewar mai magana da yawun rundunar sojin saman Ukraine Yuri Ikhmat a tashar talabijin ta ƙasar jiya Litini. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode ma 'yan majalisar dokokin ƙasar Denmark yayin da yake musu jawabi a Copenhagen jiya Litini, kwana guda bayan da ƙasashen Denmark da Netherlands suka yi shelar cewa za su samar ma sojojin Ukraine jiragen yaƙi samfurin F-16 ƙirar Amurka. Ruwan sama kamar da bakin ƙwariya wanda mahaukaciyar guguwar nan mai suna Hillary ta zo da shi ya haddasa ambaliya a sassan kudu maso yammacin Amurka jiya Litini, yayin da ƙwararru masu hasashe ke gargaɗi kan yiwuwar a fuskanci munanan yanayoyi masu barazana ga rayuka sanadiyar wannan guguwar yayin da take kadawa daga kogi zuwa doron ƙasa.
To masu waro baki ɗaya, kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmas Garba da ya karanto labarin duniya, sai Solomon Abu da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri da fatan za a yi ni lafiya. Sai an jima ku.